Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na farko na amsoshin masu sauraronmu da daman gaske kan abubuwan da suka shafi azumi, kamar fa'idojin azumin, abubuwan da ya kamata mai azumi ya dukuforin yi, mutanen da azumin ya wajaba a kansu, da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu. Idan dumbun masu tambayoyin na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri, da kashi na farko na ansoshinku.
To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai, masu sauraron mu, kamar yadda aka sani, shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance, kuma daga cikin fa'idojinsa shine, wato ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar, kamar yadda Abdullahi bin Umar, Allah shi kara musu yadda, ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar, baya ga tauhidi, wato kadaita Allah da bauta, da kuma yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma bawan Allah, da tsaye da sallah, da bada zakka, da aikin hajji, da kuma azumin watan Ramadan. To kaga fa'idansa shine, wanda duk yayi shi, da farko dai ya cika umarnin Allah madaukakin sarki, kuma yayi da'a. Sannan fa'idar, in ka duba a fannoni daban-daban, a addinance ibada ce wacce annabawa ma da suka gabaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, su ma Allah madaukakin sarki ya wajabta musu yin azumi daidai irin yadda suke yi, kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin Alkur'ani mai girma, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yin azumin yana kara mutum tsoron Allah, sannan kuma yana kara sanya mishi tunani, wanda yake tunani kullum shine, idan ya dubi ran da shi azumi alhali yana da damar ya ci, kuma yana da abin da zai ci, to sai ya ga cewa fa to akwai waɗanda kuma su rayuwarsu kullum kamar azumi suke yi, babu abincin, kuma babu halin su ci abincin, to amma duk waɗannan, wato sai gashi Allah ya kaddara shi ma yau ya samu kansa a cikin masu irin wannan yanayi, to sai ya ƙara jin tsoron Allah, ya kuma ƙara godewa Allah, domin Allah madaukakin sarki ya yi haka ne don ya jarrabe shi, kuma ya tunatar da shi, fa tare da shi akwai waɗanda suke kullum rayuwarsu kamar azumi suke yi, da haka in yana da hali, kaga dole zai yi tunanin cewa ya taimaka musu, saboda shi ma ya ji abin da suke ji. Sannan kuma dole zai yi kokari ya ga cewa kullum yana kan bin dokar Allah, saboda ga damar da zaka ci ka sha, ko da boye ne, amma ka ji tsoron Allah, kai wannan don cika umarnin Allah, da kuma neman yardarsa, da kuma neman ladansa. To kaga wannan fa'ida ce mai girma a addinance. Sannan kuma fa'ida har yanzu dangane da kiwon lafiyar ɗan adam, zaka samu wani tunda Allah ya hore mishi abin da zai ci, duk abin da ya ga dama, da kuma ya so ya ci a duk lokacin da yake son ci, shi wannan ba abinci ba matsalarsa bane, don haka zai ta cin abin da yake so ya ci. To wasu abubuwan da mutane ke ci, watakila zaka samu suna haifar musu da wasu abubuwa na cututtuka, to amma da azumi zaka ga mutane sun koma cikin lafiya, hatta waɗanda wato ainihin likitoci suke ba su shawarwarin cewa su rage cin abinci ko su yi kaza, to zaka ga cewa in suna azumi, wato jikinsu ma yana canzawa, kuma za su koma daidai a cikin rayuwarsu. Kaga wannan ita ma fa'ida ce. Sannan abubuwa da ya kamata mai azumi a kowane lokaci ya dukufa wajen yin su, to kada ya zamana kawai yana barin cin abinci da abin sha, wato ma'ana ga yunwa, ga kishin ruwa, amma su zama wani banza, Allah ya sauke. Daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya yawaita yin su don ya ƙara wa ladan barin cinsa da shansa, wato ainihin girma, shine mutum ya lizinci karatun Alkur'ani, ma'ana ya karanta shi da kansa, ko ya ɗauki littafin Kur'ani ɗin, ko kuma ko a wani yanayi ne ya samu kansa ya karanta Kur'ani, ko kuma ya zamo yana halattan guraren da aka keɓe don karatun Alkur'ani, shi ma ya je ya tsaya ya ji don ya samu lada, shi ma abu ne da ake bukata. Sannan mai azumi har yanzu ya ainihin raya yinin azumin baya ga barin ci da sha ɗin, ya zamo yana yawaita ainihin wato zikirori, ma'ana yana yawaita neman gafara Allah da bakinsa, kamar astaghfirullah, da kuma yawaita hailala la ilaha illallah, da kuma yawaita neman gafarar, wato kamar yadda muka faɗa kamar yawaita kuma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sannan duk abin da zai yi kuma yaga cewa ya faranta ma wani rai ta hanyar sadar da zumunci ta hanyar ainihin wato kyauta ta hanyar ciyarwa ko shayar da masu azumi ko da da dabino ne ko kuma da kayayyakin marmari ne ko kuma koda da ruwan sha ne to lallai ana buƙatar mai azumi ya ainihin dukufa wajen waɗannan ayyuka wannan muna magana akan yinin azumi kenan sannan kuma a daren azumin har yanzu ma'ana wato in dare yayi bayan an sha ruwa tun daga bayan sallan isha har zuwa alfajir taketo to ana son mai azumi ya ainihin wato yawaita sallolin nafila a cikin dare koda a ce yana zuwa masallaci ayi jam'i da shi ga sallar tarawihi ko kuma tahajjud to akwai buƙatar shi kansa kuma dan ƙara inganta alaka tsakanin shi da mahalicinsa ya ware koda minti 10 ne ko minti 20 ko minti 15 cewa yayi wa Allah alƙawarin cewa zai keɓe wannan lokaci yayi gani tsakanin shi da mahalicinsa ta wajen gabatar da sallar nafila ko raka'a biyu ko abin da ya sawwaka wato ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikin alqur'ani ko kuma ya keɓe wannan lokacin kawai yana neman gafarar Allah yana kaskantar da kansa yana kuma mai neman kayar da zunubansa a wurin Allah madaukakin sarki to lallai suna daga cikin abubuwan da ake bukata mai azumi ya rinka yi a kowane lokaci sannan kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kauce musu na farko dai akwai yawan kallace-kallace na abubuwan da basu dace ba kallon haramun ta hanyar talabijin ko kuma ta saurara ko kuma gani a waya ko kuma yawan ta yi da mutane ma'ana duk wanda ta wuce in mace ce ko duk wanda ya wuce in namiji ne ya zamo ana yi da shi ana gulmansa ko ana zundansa duk waɗannan abubuwa an hana mai azumi ya aikata su sannan kuma mai azumi ko da a ce takalarsa aka yi da fada to ya ce shi ba zai mai da martani ba zai fada ba don shi mai azumi ne sannan kuma mai azumi ba a so ya zamo kullum yana raki yana hayaniya kamar an dora masa duniya aka ya sani cewa wannan ibadar da yake yi Allah ne ya umarce shi yi kuma dama ce ya samu wasu sun buƙaci Allah ya kawo rayuwarsu don su yi azumin nan Allah bai kaddara ba to ya dauka cewa duk abin da zai sha na zafin rana ko wahala ko yunwa to wannan na wani lokaci da ya kayyadadde lokacin da aka zo aka sha ruwa duk amince da wannan saboda haka mai azumi ya daina yin raki sannan kuma ya daina yin abin da zai bata ma wasu ko ma wani rai kuma ya daina cutar da kansa ko iyalinsa ko makwabtansa ko kuma jama'arsa sannan ya zamo a kowane lokaci yana aikin kwarai kuma yana umarni da ayi aikin kwarai sannan har yanzu mutanen da azumin nan ya wajaba a kansu da waɗanda bai wajaba a kansu ba dama shi sharaɗin ingancin azumi na wajibci shine na farko mutum ya zama musulmi ne baligi ne wanda shari'a ta hau kansa namiji ko mace sannan mai hankali ne ba mahaukaci ba sannan lafiyayye ne ba mara lafiya ba sannan kuma mazauni ne ba matafiyi ba to waɗannan su ne azumin nan ya zama dole a kansu amma waɗanda kuma har yanzu koda musulmin ne ba su da lafiya kaga azumi bai zama dole a kansu ba kuma koda musulmin ne kananan yara ba su balaga ba mazan su da matan su shi ma azumi bai zama dole a kansu ba koda kuma sun hada waɗannan sharuɗa gaba daya amma sai ya zama akwai lalura ta tsananin tsufa ko kuma wacce take dauke da ciki cikin nan ya girma sannan kuma tana tsoron in kai azumi za ta tagayyara ko kuma abin da ke cikin cikinta zai tagayyara ko kuma wacce take shayarwa sai ya zama idan ta shayar da nonon nan gashi tana azumi za ta shiga wani irin yanayi ko kuma idan bata ci abinci ba a lokacin da ɗanta ko ɗiyanta suke buƙatar shan nono to ruwan nonon zai kafe to ita ma wannan an bata ainihin damar ta ajiye azumi matukar babu wata mai shayarwa wacce take za a biya ta ta shayar kuma koda an samu ma wacce za a rinka biyan ta ta rinka shayar mata din ya zama na babu abin da za a biya haƙƙin wancan mai shayarwa din to ita ma za ta ciyar kamar yadda mai ciki din mace ita ma za ta ciyar amma kuma bayan sallah za su rama abin da suka sha sannan mace mai jinin haila wacce take da jini na al'ada na mata da yake zuwa musu kowane wata to yayin da jinin nan yake zuwa to mace ba za ta yi azumi ba har sai jinin ya dauke in ya dauke kaga a lokacin ba ta sallah kuma ba ta azumi amma ba za ta rama sallah ba sai dai za ta rama azumi bayan daukewan jini in ta yi wanka sannan haka nan wacce ta haihu jinin haihuwa wato jinin biki shi ma yana sa a sha azumi yayin da jinin nan yake zuwa to ba za a yi azumi ba za a sha azumi amma daga baya za a yi lissafin kwanakin da aka sha sannan a rama sannan kuma misali wadda yake ainihin da ciwo irin na ulcer ko kuma ciwon tsufa ko kuma dai wata cuta, to shi ma zai ajiye azuminsa, amma za a yi lissafi wato misali ga wanda ciwon da zai warke bayan azumi sai ya rama abin da ya sha. Sannan kuma har yanzu wato mu kiyaye ainihin duk abin da zai kai mu ga rasa azuminmu, abin da ya shafi cewa mutum ya yawaita wasa, yana nitsewa a cikin ruwa ko tafki ko dai wani swimming pool, to domin a ce wai ya samu wani abu daga bakinsa ya sha, wannan kuskure ne kwarai da gaske. Sannan kuma goma karshe, wanda daga cikin manya-manyan fa'idoji da ke cikin waɗannan kwanaki na goma karshe a cikin azumi, Allah Maɗaukakin Sarki ya gaya mana cewa shi Alƙur'anin ma gaba ɗayansa tunda sauka kashi biyu aka saukar da shi, na farko an saukar da shi ne wato gaba ɗayansa daga allo tsararre na Allah wato Lauhul Mahfuz zuwa samar duniya, daga nan kuma aka ci gaba da wahayinsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har tsawon shekarunsa a matsayin annabi manzo shekara 23. Sannan kuma daga ciki kamar yadda Allah ya faɗa cewa lallai mun saukar da shi wato inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وتمعنا للي من سوكت بشيء القرآن سوكان فرقو جبائن صدق لوه المحفوظ زوا سمن دنيا أجكن در الليلة القدر مي كساني كو مي سند كي مي الليلة القدر يا رمضان سنة وحا شعب المسلمين رحا
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan azumi. Yanzu a madadin mai an samu na tambayoyin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sai kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.